Manunia.
Masana da kungiyoyi a Najeriya na ci gaba da bugun buhun baje bayani kan cire tallafin man fetur din da wasu ke ganin ya sa tattalin arzikin kasar ya fara tangadi.
Mutane da yawa za a kai su garu, masu albashi albashin zai zama cewa babu daraja, ballantana kuma marasa albashi.
Koyaushe ne ake suna kawo gyara wani lokaci sai waɗansu abubuwan da yake kuma muna da tabbacin cewa za a samu sauƙin waɗannan abubuwan da muke cikin su.
Sai da kuma tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Lami da ya ce abinda ƴan ƙasar suka shuka ne fa suka fara girba, kuma wannan ita ce magana ta gaskiya gaba gadi.
Kai da kai abudanka akwai abinda a wajen zabe akan jahilci ko akan tsoro, abinda muka shuka shi mai girba.
Game da rade-rade rungumar miliyoyi cikin kuɗin tallafin kuɗin da aka ware wa ƴan Najeriya don bai wa ƴan majalisa, kuwa wasu ƴan majalisar ne suka fara haɗiyar kifaɗi.
Ba sabon abu ba ne, sai dai abin muke kuɗaɗen suna hawa, shi ya sa za ka ga kuɗin da motar da dama ana sayar da shi miliyan 10, yanzu ana sayar da shi miliyan 30.
Ba ministan da yake da kafa da mota 10 wanda cikin banza, kuma ni mukamiya ya fi na ministan ana tirare akan a bani mota ɗaya zan yi aiki da
waɗannan fasomin ta muka tattaɓo cikin tarin miliyan da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Sauraro assalamu alaikum, barkamu da lokaci, kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa da bayanai da salon nishadi. Shiri na 128 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin an tunkuɗe duk wani nau'i na magudi. Mai yiwuwa kuma yunkurin yage magudin murƙushe talakawa ne ya sa masani kan tattalin arziki kuma malami a ɗaya daga cikin manyan makarantun jihar Kano Dr. Lawal Habibu ya ce wajibi gwamnati ta lura da su manyan matsalolin cire tallafi idan dai tana son ta tsallake su raɗi.
Mutane da yawa za a kai su garu, masu albashi albashin zai zama cewa babu daraja, ballantana kuma marasa albashi. Daga sanda za ka ga mai mota ya riga ya aje ta, mai babur wani ma shi ma ya aje. Mutane sun fara tafiya a ƙasa, komai ya yi tashin goron daji, in kuma talauci ya ƙaru da yawa a cikin al'umma, al'umman nan ba ta waliyayi ba ce. Mutane da yawa za su shiga waɗansu hanyoyi irin yahu-yahu ɗin nan, sata account da sata tafkarara da arm robbery da banditry ɗin nan, duk abubuwan nan da suka fara yin ƙasa. To babu mamaki talauci ya daɗe dawo da irinsu, duk wanda zai san hanyar da zai yi cuta da wani ya samu kuɗi wanda waɗansu dole ce ta sa su. To mafi yawa duk ƙasar da talauci ya yi mata yawa, to dama ana samu wato irin waɗannan abubuwan su ma suna tahowa tare da talaucin.
Sai kuma duk da tangaɗin turguɗewar tattalin arziki, shi shugaban wata ƙungiya mai suna Northern Alliance Committee a Turance Malam Lawal Muhammad Munir cewa yake idan aka yi haƙuri fa a ƙarshe dai ƴan Najeriya za su ji daɗi.
Matsayin ƙungiyarmu gwamnati dai ta samu dalilan da ya sa za ta kawace wannan gudunmawa da ake bayarwa, kuma muna fata sai yi amfani.
Shin kuna goyon bayan wannan mataki na gwamnati duk da cewa ƴan ƙasa sun shiga wani yanayi?
Koyaushe ne ake suna kawo gyara wani lokaci sai waɗansu abubuwan da yake ba kowanne ne zai ji daɗin, kuma ita gwamnati sun yi bakin tunaninsu cewa abin da zai zama alheri shi ne sai an cire wannan tallafi, kuma muna da tabbacin cewa in aka yi haƙuri za a samu sauƙin waɗannan abubuwan da muke cikinsu.
Wani jan hankali za ku yi cikin tarayya dan ganin an kawo al'umma sauki a ƙanƙanin lokaci?
Babban muhimmin abin shine akwai kuɗi da aka ware za a sake ba mutane, ya kamata a tabbatar an fito da su ta hanya da ya dace, kuma wanda za su tafiyar da su din a samu amintattun mutane wanda za su yi don ci gaban ƙasar baki ɗaya.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Malam Sulami da cewa yake halin da Najeriya ke ciki fa tukunyar da ƴan Najeriya suka yi jirki da ita ce fa aka bar su da aikin su ɗi.
Tarihin Najeriyar siyasa na fara a PRP an da je majalisa kusan shekara 40 baya ko 1979 kuma da mai da jagoranci da muka zo matsayin da muka zo matsayin yanzu da shekaru da mukamai siyasa shugabanci shine tana ba darasi akwai mutane mai yin siyasa balle wanda ya fito in kai musulmi ne kai dukkan nau'i na shugabanci a musulunci an tsara shi babu sabo shi an tsara shi saboda haka abinda ake a yanzu duk abinda ake din ma mai akai akan yanayin zabe da mutane zaka da masu mulki da hukunci ba abinda ake akan matsayin tsoro ko jahilci hankalin ko abu da yake mafi yawanci yaran talaka su yi ilimi sai digiri saboda haka ba abinda ake a Najeriya ta hanyar zabe ko kuma zabe ko jami'an zabe ko masu kuri aka za akan matsayin cewa jahilci a ko tsoro in kai daidai ka sani ba ka dan goro in ba kai ma ka sani idan an je kotojin shari'a ta ainihin zabe wanda yake loyan da wanda yake kai karan daga dukkan su ba wanda bai samu da yake ba saboda haka abinda muka shuka shi mai girba
manyan Najeriya kana nufin suna sanar cewa za su iya tsintar kansu a wannan yanayin kin
ayo ayo shi ne kai da kai abu da kanka ka tambaye ni akwai wani abin da wajen zabe akan jahilci ko akan tsoro
tun bayan bayyana bayanan shirin share naira miliyan 70 don danka wa Masar kasa wasu ƴan kasa suka fara daukar kauɗi sai dai kuma sanatar Ali'in Duman masajjan tare Najeriya ya ce akwai bukatar ƴan Najeriya da ke ta daga kara su gane abubuwan da Masar za ta yi da waɗannan tarin tilin kuɗi
shugaban kasa bayan mun shugabannin majalisa din mun koka masa akan halin da muke ciki so aka sa kuɗi a cikin Korea da aka kawo kwanan nan
na
kasafin kuɗi don a tabbatar da cewa an biya mutane hakkin su zan ce banda biyan hakkin akwai wato abubuwa da ya kamata a biya sababbin sanatoci musamman wanda suka zo da kuma a saya musu motoci da kayan ofis da wasu na'ura da ake za a yi amfani da su a ofis wannan duk an sa shi a cikin kasafin kuɗin nan wanda aka kawo kuma mun ba da approval insha Allah
ba su sukan da ake ba ku na sayan motoci duk suna cikin wannan kasafin
duk suna ciki da akwai wasu kuma kudaden da wato a tsari ne
to tun yaushe aka fara wannan tsari
wannan tsari ba yau aka fara ba tunda aka kawo gwamnatin demokradiya so wannan abu ba sabon abu bane sai dai abun muke kudaden suna hawa shi yasa zaka ga kudin da motar da dama ana sayar da shi miliyan 10 yanzu ana sayar da shi miliyan 30 ai buhun shinkafa ma da ana sayar 8000 yau ana sayar da buhun shinkafa 40000 kuma ba abun da za a ce an fata bane to banga abu dai wanda mutane suke cece ku ce akai musamman a cikin social media wannan ba shine abin da nake ganin ya kamata a maida hankali akai ba
shi kuwa dan majalisokilan tare Najeriya daga jihar Jigawa Honorable Abubakar Hassan Fulata cewa yake raina hankalin ƴan majalisar tarayya ne ma yasa ake ta wannan suburgudi
wato babu wanda aka yi da wayo kamar ƴan majalisa tarayya an ce a sayi mota baki ana cirewa daga cikin albashina shekara hudu sai na biya wannan baki gaba daya kafin a kyalin tafi kuma ana kyashi an ce kan a faya mun ba kuka za a shiga bani ba ala misali ta fita ya gwada minista ba minista da yake da kasa da mota goma wanda cikin bayansa goma
gwamnati ce ta saya
gwamnati ta saya da kuɗin ta ake ba minista mutum daya mota goma kuma ni mukamira ya fi na minista ana ce rai akan a bani mota ɗaya zan yi aiki da ita amma ga wannan an ba shi mota goma ba a yi rubutu ba
to wata irin mota ce ake sayan ta naira biliyan 70
mutum daya
a ku duka aka ce za a raba mu bayan albashin ku
a wannan zancen banza daga masu mutane masu tsegu zancen banza zancen wofi abin da har kai ma bai dauka ba a yadda muke miki magana ni dai albashi na dai bai wuce mu je 1100 duk wani abu da a baka bashi ne amma ba wani zai abin nan gwamnati idan sun yi mulki na sun zaza zan mu din sai wasu ke tafiya da shi duk da ban da ban Allah wannan duk abin da za a bashi bai fi abin cin yau da ba
yanzu kun ce kuna neman ƙarin albashi
mu dai mutum muna neman ƙarin albashi ba abin da muke ce shine saboda tsadar rayuwa a ƙara wa ma'aikata gaba ɗaya na Najeriya
har da ku
da kowa ma saboda mu ne yake gamban nan dan mutum ya haihu dan majalisa ne dan bai biki dan majalisa ne an ma mutum ya kwana ba abu sai gidansa dan majalisa ne sai ina zan samu kuɗin da mu wannan hidimomi duk gaba ɗaya a cikin albashin mutum ɗaya da dubu ɗaya
to nawa kawai sai a ƙara muku yanzu albashin
a mu wuce abin nan ba ya da Allah mu wuce ƙara wa kanmu ba
iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kira cikin wannan shiri na manuniya sai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da dubin dafe mu da fiko cewa kwanakin da aka ware musu fasuna ƙara ƙarewa ne saboda haka akwai buƙatar su rinka yi wa kansu gargadi domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1400 ne dundun su yi sallamar su wannan kujerun da suke ganin da su ne suke ta faman fati kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kana Adamawa da Halima Abdulrauf ta babban birnin tarayya Abuja sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin manuniya daga kowanne kurdi ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya.